an zargi gwamnatin jihar Rivers da daukar dawainiyar yan dabar haya bayane da sun nunar cewa alkalin na jihar Rivers ya boye tsabar kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan 2 a cikin gidansa. Hukumar ta DSS ta ce an tsere da duka kudaden zuwa wani wuri da ba sani ba, tare kuma da taimakon gwamnatin jihar Rivers Musta Inyeso Wuke. Sai dai kuma hukumar ta DSS ta ce tana aiki tukuru domin gano inda aka kai kuɗin. Hukumar ta DSS dai na kokarin gurfanar da alƙalan a gaban kuli'a. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin gwamnatin jihar Rivers akan dalilin shigarta wannan magana ya cutura. Na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Najeriya, barista Kasimu Muhammad Sawwa, na kuma tambaye shi ko menene dokar ƙasa ta ce a wannan samame.
Hakika Malam Lamido yana kan doka ta ƙasa, domin duk wani wanda ake tuhuma da almun da hana da ainihin kuɗin jama'a ko kuma harkar cin hanci a Najeriya, to wannan hukuma ta DSS suna da damar su je kotu su nemi waran wanda za su je su yi bincike a gidan wanda duk ake tuhuma, ko alkali ne ko shi wani ma'aikacin gwamnati ne, in dai ba shi shugaban ƙasa ba ne, ko kuma mataimakin shugaban ƙasa, ko kuma gwamna, saboda suna enjoying abin da ake cewa immunity. Akwai wata kariya da doka ta ba su, ba za a bincike su ba, matuƙar suna da wannan mukamin.
Yawa, to lauya take bai zaman kansa a Najeriya, ya take gani ko akwai abin da dokar ƙasa take kamar zababben gwamna irin Yesu Wuke ya shiga cikin irin wannan al'amari?
To Alhaji Lamido, ina tabbatar maka cewa a dokar ƙasa ba wata doka gaba ɗaya wadda a gare mu a nan Najeriya wadda tabba dama wani ainihin gwamna ko shugaban ƙasa ko waye ya je ya hana ainihin jami'an hukumar DSS ga yin bincike wanda ainihin kuma ta ba su dama su je su yi, yayi ne kawai saboda wato ainihin ya kare wani abu wanda aka tunanin shi ma yana da hannu a
ciki. To yanzu barista, misali kamar kenan zargin da 'yan Najeriya ke yi da tuhume-tuhume akan cewa masu shari'a da lauyoyi suna mai da hannun agogo baya, ana ba su cin hanci da rashawa, kenan ya tabbata kenan?
Wannan ya tabbata har ga Allah, kuma su duk wanda yake lauya nake yanzu ma kenan a nan Najeriya, na san da wannan lallai akwai lauyoyin mu da suke da hannu a cikin wannan, lallai alƙalan mu suna da nauyi a cikin wannan, sai yasa ni ma kenan nakan rubuta petitions wato koki akan su, kuma ubangiji Allah ya ƙara mu wannan gwamnati ƙarfin haka, ko ni ne na samu matsala a cikin wannan Allah ya ba su ikon su zo su bincike ni akan hakan.
Wasu 'yan Najeriya da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa.
Sunana Sid Abdullahi Umar. Abin da DSS suka yi daidai, idan muka duba sha'anin harkar shari'a a Najeriya, an samu matsaloli tun shekarun bayan da inda an kafe. Idan za ka iya tunawa, akwai kisa ɗin da aka taɓa samu na James Ebori lokacin da yake gwamna da Chief Justice of the Federation lokacin nan. Waɗannan masu shari'a sun lalata harkar shari'a, da yanzu inda 'yan Najeriya suke kallonsu kamar wata dama ta an kawo sun ka buɗe shaguna inda suke cin kasuwarsu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Na'am Najeriya bubula sha'anin mu na duniya, gwaggara ya sani lamarin mu na duniya, babbata ya sani ga gani a kaman mai ya sani bubula. Na'am Najeriya na'amu, na'am Najeriya bubula, na'am Najeriya na'amu, na'am Najeriya bubula. Gaba ta dalma na wani ku ce da kun ziya, kai ku ce da ya adam a 'yan Najeriya, magana gada zan wani kukula baban na mace kukula, a kukula baban na mace kukula.